بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وليا الله سبحانه وتعالى ديساك حد أمو أولا سافيا تالها دي بكوي قوتن ذو القعدة زر منظر صلى الله عليه وسلم دبو ديد أيه دول تلاتين دأوكو وندي ديد دي أشيرين دأوكو قوتن ترع شكرا تبهو بيدو ومشابيو ومن لقاء الله سبحانه وتعالى سامن البركة أبن لذا مكرمتها لا سامن البركة أولا وني نام لا سامن البركة على يوابا كده سيق بدا كراتمنا سير منظر الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا متاشي يو عند ما لم يسا متاشي الإذن بالقتال كو؟ نعم ينسي و في هذه الظروف الخطيرة التي كانت تهدد كيان المسلمين بالمدينة أولا ينهي من هدري وليك برازنا جرايور لكم كسن شور مسلمين ما باكي دي المدينة واتو أبدا يجباتي يكي نفي نا حال دا أكي سكينا كان القورين يهودا وطالد قوكرين واتو سوكما Quraishawa su kare miƙe kafar su suna kokarin su kawo hali ga Madina su yaki musulmi da musulunci baki daya shi yake nufi da halin barazanar watun bi an quraishin kuma a halin da yake bada labari dangane da quraishawa annahum la yufiquna an ghayyihim cewa ba za su farka su kuma fadaka daga karkacewar su da batan da suka yi ba ولا يمتنعون عن تمردهم بحال كما سنن بذاسو دينا ونن كنغلوا دسكي بكوتا كوتا تو أولن يني أنزل الله تعالى الإذن بالقتال سأل الله سبحانه وتعالى يسوك الدى إذن ينسي وتوفى داما تاسم ينززاء ينيكي للمسلمين يسوك المسلمين ونن إذن ولم يفرضه عليهم أما بفرلا تاشي أكن صبا andi ba da izinin cewa to ku musulmi wannan tsangoma da ake muku fata isa haka an ba ku dama yanzu za ku iya tsarewa ku kare kanku saboda an zalunce ku kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فالوقت الله سبحانه وتعالى سوكدا ودنن آيوه cewa an ba da izini ga waɗanda ake yaƙar su yuqataluna waɗanda ake yaƙar su bi annahum zulimu da cewa to fa su fa an zalunce su ko saboda an zalunce su ma'ana udhina lahum bil qitali tunda lafazin dama yuqataluna aka kawo ba sai an yi nasi an ce an yuqatilu ba cewa su ma su yaƙa ma'ana tunda dama an faɗi abubuwa guda biyu an yaƙe su yaƙi nan nasu kuma bisa zalunci ne to ma'ana an ba su izini su ma su kare kansu su kuma ramu abin da aka yi musu kuma sai aka faɗi cewa wa inna Allaha ala nasrihim laqadir kuma lalle Allah mai iko ne akan ya taimake su wannan abubuwa guda uku ne na darasi manya-manya a cikin wannan ko hudu ma malamai suna cewa na farko ya nuna al-qitalu innama yakunu ba'da izni wannan nuna ba haka kawai mutum yakan zaɓi ya yaƙi ba sai an ba shi izini a wancan lokaci a farkon lamarin musulunci gashi nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ba su izini mun san cewa da tsangomar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a Makka da duk abubuwan da aka yi na zagi da cin mutunci da kawo hari iri-iri an shaƙe masa wuya an girgiza shi an jefe shi an fasa masa kai an fasa masa kafa an cika masa takalmi da jini a wurare da yawa an kore shi daga gida yana sallah an zuba masa tumbi duk waɗannan abubuwa ba abin da ba a yi ba. Amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala bai ba da izini ga muminai a lokacin nan a Makka cewa to ku tashi ku rama ba, saboda me? Saboda rashin ƙarfinsu a wannan lokaci, kuma Allah shi fi kowa sani suna da ƙarfi ko ba su da ƙarfi. Sannan kuma don tarbiya gare mu waɗanda za mu zo daga baya, in hali irin wannan ya samu musulmi ana tsangwama, to ga abin da za a yi: a nutsu, a kwantar da hankali, kuma a mai da lamari zuwa ga Allah. Taimakon akan nasara ɗin akan kafirai duk na Allah ne, shi zai ba da shi. Shi yaƙin sababi ne min al-asbabid dunyawiyya, ba shi ne nasarar shi kaɗai ba. Kuma shi yasa nan da ya ce an ba da izini saboda an yaƙe su, saboda an zalunce su, to kuma Allah ne mai taimakonsu, don ya tuna musu cewa ba ƙarfinsu ba ne shi ƙarfin tattalinsu ya ce dama a yi. Wa'idu lahum mastata'tu yana nan, da kuma hukuncinta yana nan. Amma maganar cin nasara to tana da alaƙa ne da yadda kuke bin Allah ko kuke kasa bin Allah. Shi yasa sai nuna musu misali irin wannan lokacin yaƙin Uhud. Bayan Abadar sun ci nasara, a lokacin yaƙin Uhud ko sai ba su ci nasara ba. Duk da a irin kallon da malamai suke wa abin da aka yi a Uhud, kamar yadda za mu zo mu gani, nasara ce shi ma ba faɗuwa ba ce gaba ɗaya. Amma dai an kashe adadi mai yawa na musulmi a wurin, saboda mai? Saboda wani abu da aka yi na saɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki. Yau, don haka abu na farko kenan. Abu na biyu, cewa su aka yaƙa aka zalunce su, don haka suna da damar an ba su izini su rama. Abu na uku, a zalunci ne aka yi musu, ma'ana Allah ya nuna wa musulmi cewa ku tabbatar da cewa duk wanda dama ka'ida ce duk wanda aka zalunce shi Allah na taimakonsa. To ballantana kuma waɗannan su ne masu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin su. Kuma sannan Allah ya gaya musu a ƙarshe cewa shi fa mai iko ne akan taimakonsu, ma'ana tunda dama izini aka bayar, da farilla ce, da ba ma lallai sai an faɗi haka ba, ko ba haka ba, izini aka bayar ba a ce farilla ne ku yaƙi ba, ce aka yi an ba ku izinin ku yi. Ko da wani zai tsorata, sai Allah ya ce wa inna allaha ala nasrihim laqadir, Allah fa mai iko ne akan ya taimake ku, ma'ana kenan kar ku tsorata, in halin taimakon ku yayi za a taimake ku, ma'ana ko kuma a ce lalle Allah subhanahu wataala zai taimake ku tunda ya kawo lamun nan laqadir, inda kuma nan da yana ithbatin qaddarar sa ne ta yin haka din, ko kuma kai ikon sa, ba qaddara ba, ikon sa akan yin haka. Ashe Allah subhanahu wataala mai iko ne akan ya taimaki musulmi. Akwai darussa da dama akan wannan. Sannan sai ce wa anzala ma'ahu ayatin bayyana lahum fiha anna hadha al-idna innama huwa li'izahati al-batil wa iqamati sha'airillah. Sannan kuma Allah subhanahu wataala tare da wannan ayar na cewa an ba da izinin, sai saukar da ayoyi kuma daban. A cikin ayoyin ya bayyana musu su musulmi anna hadha al-idna, cewa wannan izini da aka ba su na siyaki kafirai, innama huwa izini ne kawai da aka ba su li'izahatil batil, don gusar da wato ita barna, wa iqamati sha'airillahi, da kuma tabbatar da kuma tsaida alamomin addinin Allah, sallah, azumi, zakka, dokokin Allah subhanahu wataala, shari'ar Allah. Wannan don ai wannan aka ba da wannan izini, ba wai don mulkin duniya ba. Ina fatan fahimci abu, mun gane wani abin da ke nufi, ma'ana ba da izinin a yaƙi an ba da shi ne domin addinin musulunci ya miƙe ƙafa, ba don a ce kun samu mulki akan duniya ku ne kawai masu mulki ba, ba saboda mulkin ba ne a ƙashin kansa, a saboda addinin musulunci ya kama ƙasa ya zauna a yi shi yadda Allah yake so. Qala ta'ala, Allah maɗauki shi, alladhina in makkannahum fil ardi, su waɗannan da ya tsallake wancan ɗaya ayar, alladhina ukhriju min diyarihim, waɗanda suka fita ko kuma kai aka fidda su daga gidajensu ba dan komai ba, sai saboda kawai sun ce rabbuna Allah, ubangijinmu shine Allah. Mun tuna ranar da wata rana su Uqbatu bin Abi Mu'ayth suka zo suka kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, har aka rufe shi da duka, sai sayyidina Abubakar shi yazo ture su ya daga shi, yake cewa ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, yanzu ku za ku kashe mutum kawai saboda ya ce ubangiji na shine Allah kaga tun daga can aka fara shi sai Allah madauki ba su labarin wannan imamu labarin ke cewa ga halin da suke ciki alladina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin wadanda aka fidda su daga gidajensu ba da wani haƙi ba ba saboda wani dalili da gaskiya ba illa sai kawai saboda an yaqulu rabbuna Allah kawai laifin su sune shine sun ce ubangiji mu shine Allah ashe wannan ya nuna ana gaba da musulmi ne galibi a mafi yawan lokaci a asalin gabar da duk wanda ba musulmi ba yake yi da musulmi ba abin da ya dame shi illa wannan ka'idar guda daya ko wannan kaulin na musulmi rabbuna Allah mutane a duniya da yawa tun a tarihi can farko babban abin da ya dame su shine a bar su su shanta kisi abin da suke so haka dan adam yake so ya gotsarewa Allah da dokokinsa ya aikata abin da yake so ya yi sako wajen bauta ma ya bauta abin da ya ga dama shi ba abin da wanda ya cancanta a bauta masa din ya kamata a bauta masa da shi ba ta wajen sifar me za a bauta masa ta wajen ma yadda da a bauta masa din sai ka ga cewa mafi yawan waɗanda ba musulmi ba ba abin da ya dame su fa da musulmi sai kasance wasu musulmi baka yi musu sata ba baka zage su ba baka yi musu komai ba amma ba a so a ga mai la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda mai kawai an yarda da Allah shine ubangiji shi kadai za a bautawa wannan shine laifin duk musulmi a kowane lokaci tun farkon tarihi har zuwa yau kaga idan mutum ya san wannan hankalinsa zai natsu akan cewa ya san sababin da yasa ake kyamar sa to sai kare makalkale masa kuma ita ce cin nasarar sa ya rike wannan musulunci ko ana ha maza ha mata da bahaushe ke fadi to ba dai za a bar addinin musulunci ba yawa shi yasa kullum mutum ya dage ya san addinin sa ya san me ya karantar da shi amma wata shubuha wata damuwa wani kokarin a wanke wa mutum kwakwalwa kamar da ake cewa brain washing ɗinsa da wasu abubuwa da wani tallan abin da zai sa ya kyamace addinin musulunci to babu wannan lokacin mutum ya dage ya kama addinin musulunci sau da kafa ba tsoro yawwa wannan shine babban abin da zaka kuma Allah madauki ya taimake ka a duniyar nan babban sharadin shine ka yi shi yadda Allah ya sai ayi ka yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya koyar kuma ya aikata a aikace yawwa Allah madauki ya taimake mu sannan sai yake cewa to waɗannan ayoyi sai Allah yake cewa alladina in makkallahum fil ardi su musulmin nan su ne waɗanda in muka tabbatar da su muka ba su mulki a bayan ƙasa muka ba su shugabanci muka sa ƙasa a hannunsu aqamus salata abin da za su yi shine su masu tsaye da sallah ne kaga wannan shine iqamatu sha'airillahi yawwa za su tsaye da sallah wa atuz zakata kuma suna ba da zakka wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar suna umarni da a aikata aikin alheri ma'ana abin da shari'a ta yarda da shi kuma suna hani daga abin da shari'a take kyama bata yarda da shi ba wannan ya nuna al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar yana cikin manyan abubuwa a musulunci shi yasa wasu malamai akwai waɗanda suke ganin ma za a iya sa shi a matsayin rukuni na shida a cikin rukunin musulunci guda biyar da la ilaha illallah muhammadur rasulullah da sallah da azumi da zakka da haji akwai wasu malaman da suka ce ba abin da zai hana a ƙara al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar duk da cewa ba matsala sai da aka yi ijma'i akan ta ba saboda ganin girman abin ne wasu malaman suka faɗi haka saboda ga nassin sa a cikin alqur'ani shi ma an faɗa kuma sannan an hada shi da sallah da zakka waɗannan su kuma rukunai ne idan abin da malamai suke cewa dalalatul muqarana in mutum ya dauki wannan zai iya daukar cewa a shekenan kamar yadda sallah da zakka suke rukunin zai iya daukar al'amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar dalalatul muqarana ko dalalatul iqtiran shine a kafa hujja da wani abu a bashi hukuncin wani abu wanda aka ba masu tare wajen ambato yawa wanda akwai sabani abun malaman usulul fiqh wajen shin hujja ce za iya bawa abu hukuncin daya abun da ya makwabce shi da aka hada su tare a wajen hukunci saboda an ambace su tare ko kuma za a yi wannan ba yawa wannan dai sabani yana nan tsakanin malamai amma dai almuhim al'amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wato yi wa mutane wa'azi babu al'umma in babu shi in dai ba za a bar mutane wato masu wa'azi su ilmantar da mutane addini a koya musu yadda za su yi sallah a koya musu yadda za su aqida su ma dai farko tukuna ta yi kyau a yadda da babu wanda ya cancanta abota masa sai Allah babu wanda za a bi dokokinsa sai Allah babu wanda za a yi wa sallah sai Allah a yi sallan nan a yi azumi a daina alfasha kuru-kuru a waje duk wuraren da yake ana yin abin da ba daidai ba a ba da izinin a hana mutane wannan abin to al'umma fa ba ta gyaruwa sai da wannan abu duk al'ummar da kaga ta zauna lafiya to an samu al'amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar amma in aka bar dan adam wai shi zai zabi abin da yake so abin da ya ga dama shine daidai mun san abin da a duniya irin ta yanzu ake kira zuwa gare shi shine a bar dan adam shi duk abin da ya ga shine mai kyau wai shine daidai kana neman taba wannan zance shi da abin da su tura suke kira a samu egalitarian society ma'ana wai dan adam ya zama shine sama da komai a matsayinsa na dan adam tunaninsa sama yake da kowanne irin tunani musamman ma in aka ce tunanin ya dade sai a ce ai wannan ba zamaninsa bane yanzu dan haka dan adam yana da damar ya ce shi ba zai bauta wa Allah ba kuma ba za a yi masa komai ba yana da damar ya tafi a gari tsirara ba mai masa komai ba idan dai bai shiga cikin haƙƙin wani ba to abin mamakin shine yadda irin wannan tsarin ya manta da ba wai haƙƙin wani ba haƙƙoƙin wasu ba za a kula da shi ba za ka ga a ƙarƙashin wannan ne irin wannan abubuwan da ake gudanarwa yanzu a duniya suke ta aukuwa na a ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a faɗi magana marar kyau a kansa a yi finafin ɗinnan na banza da aka yi ana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani yanayi marar kyau kuma sannan a nuna ga katun kuma haka zo faransa su ma da suka ƙara wannan kwanaki ba don komai ba wai don tilas sai an gaya wa musulmi cewa abinda suke cewa yancin wai bayyana ra'ayi yancin bayyana ra'ayi tare da cewa kamar da nake ambata mana ran nan a yanzu da wani zai dauki yayi katun kuma kuma ta lokacin da aka yi na Denmark din can ba a dade ba sai aka samu wani yayi katun din sarki na kasar Denmark sarkin gargajiyar su ba masu gudanar da siyasa ba yayi katun a jarida na sarkin da yake da rai a lokacin nan gashi nan yana wani abu marar kyau washe gari aka kama shi shi ba a dauki wannan freedom ne na expression ba yawwa saboda shi wanda aka yi abun a kansa yana da rai haka ne dalilin ko ba haka bane to amma abin da jama'a da yawa suke girmamawa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba a yi dan adam mai daraja irin sa ba shi ba komai saboda zamanin yanzu musulmi sun yi watsi da addinin su ba ruwan su da makalkale masa ba ruwan su da kama an koma dama ana yakar su ake yi ma yanzu duk mutumin da yake rayuwa a duniya ya san yadda ake yakar musulunci yanzu ta hanyoyi da yawa abin sai ƙara muni yake kuma babu abin da zai taimaka wa musulmi su fita daga wannan yanayi wallahi illa su kauda jahilci a kansu jahilcin addinin musuluncin su tsaya su fahimci addinin yadda yake kuma duk matakin da za su ɗauka su ɗauke shi cikin basira da hikima amma in ba haka ba abinda ake yi da sunansa istifzazi irin na gaya mana ko mene ne istifzazi a tsokane ka don ka aikata wani abu sai a tashi kuma dama a yi abin da ake so a aikata tunda mun shiga halin yanzu ana ta amfani da abubuwa da dama a yaƙi addinin musulunci an samu wasu daga cikin musulmai da suke da wani tunani marar kyau da kafirta mutane da abubuwa sai aka yi amfani da su ake ta kawo fitinu a ƙasashen musulmi wanda ya kamata a ce musulmi sun gane cewa wannan ba hanya ce da ake amfani don a yaƙe su su yi wani tunanin da za su yi maganin waɗannan abubuwan a tsakaninsu kuma a dakatar da duk wani abu da zai kai ga wata fitina to ba cin nasarar mu bane yanzu to Allah dai maɗauki kyauta Allah ƙara mana basirar mu gano cewa yadda aka ɗauke mu kamar wawaye don wasu kamar da wani ya rubuta a intanet cewa wato musulmi sun bari cewa su yanzu sai dai kawai duk inda aka ga dama a kaɗa su duk lokacin da abu ya tashi za an san kawai yanzu in lagon da za a tsokane ku ku yi ƙone-ƙone kuma a ƙarshe ba abin da za a yi a zo a yi wannan abubuwan kuma ba mu san komai sai a tashi a yi hayaniya bayyana bakin ciki daidai ne, to amma in aka dauke shi ta hanyar da ta dace za a ga cewa an fice nasara. Allah subhanahu wataala ya kara mana basira, Allah ya kara mana basira. Su kuma masu waɗannan abubuwa kullun addu'ar mu ba za ta kauce ba, da ya kamata a ce wallahi addu'an nan muka fi tsanantawa akai, ba wai kawai a fito ayi zanga-zangan ayi fushin ba. In kowa a cikin mu zai dage wallahi ya roki Allah, Allah ya lalata duk wanda yayi wannan abu. Diddiki ana ta yada wani abu cewa ko wani gidan sinima da aka tsara za a nuna abin wai ya kone ko girgizar kasa, kaji akwai wani abu da yana ana yada shi ban san gaskiyarsa ba. Yawwa, to wannan ko da wannan ko ba wannan, in ba sai an mana mu'jiza a wannan zamanin sannan mu yadda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da daraja ba, ko ba haka bane? Yawwa, in an yi wani abu ne da Allah madauki ya so don ya nuna wa mutane waɗannan masu yin wannan abubuwa ɗin cewa hanyar nan fa ba daidai ba ce, kuma la Allah wasu daga cikinsu su tuba su ma musulunta. In ba a yi ba kuwa addinin musulunci yana nan, maganganun kakannin waɗannan su ne yanzu a baya da suka yi bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su ya kamata a ce ana yada wa mutane a dan su fadaka su daina irin waɗannan al'amura ɗin. Duk da dai kamar da muka sani, in aka ce mutum yana istifzazinka, to babban abin da ya kamata ka yi shi ne ka nutsu duk lokacin da ya yi ɗin, ka saurara karfe masa komai ka gani la Allah zai ɗauki wani matakin kuma daban ba dai wannan ba. Allah ya sauke. To shi ne sai yake cewa wa kana al-idhnu muqtasiran ala qitali quraish, izinin da ya tsaya ne kawai akan yakar Qurayshawa su kadai. Thumma tatawwara, sannan sai ya ci gaba, ya ci gaba ya habaka fi ma ba'du, daga baya ma tagayyuri az-zuruf, tare da cancanzawar halin da ake ciki, hatta wasala ila marhalati al-wujub, har ya zama daga izinin halacci ya koma matsayi na wajibci. Wajawaza Qurayshan ila ghairihim, ya ketare Qurayshawa ya je gun wasu ma wanda ba Qurayshawa cewa aka halatta su ma a yake su. Wala ba'sa an nadhkura tilka al-marahil, babu laifi yace mu ambaci waɗannan matakai da aka bi ijazin a takaice. Qabla an nadkhula fi dhikri al-ahdath, kafin mu ambaci yadda abubuwan suka auku. Nan zai faɗi matakan da aka bi kafin a kai ga zuwa ga fara yaƙi. Na farko shi i'tibaru musliki quraishin muharibin, na farko ɗaukar a ɗauki cewa a yi hukunci cewa mushrikan Qurayshawa yanzu fa sunansu muharibina. Me muharibin? Masu yaƙar musulmi. Mun san mutanen da suke tare da musulmi waɗanda su ba musulmi ba ne, ana kasa su kashi biyu, su kafirai nake nufi. Akwai kuffar muharibun, akwai kuffar ghairu muharibi, kafirai masu yaƙar musulmi, akwai kuma kafirai waɗanda ba su yaƙar musulmi. To a shar'ance ko waɗanne da hukuncinsu, masu yaƙar musulmi su aka ba wa musulmi izinin siyaƙa, waɗanda ba su yaƙar musulmi ko an halatta yin mu'amala da su, mu'amala ta kasuwanci, mu'amala ta hatta ziyarce-ziyarce don jan hankalinsu, mu'amala ta kuma a zauna lafiya. Ina fata mun gane wannan. Yawwa, to yanzu a ɗauki mushrikan Qurayshawa a matsayin muharibin, waɗanda suke yaƙar musulmi kuma sun cancanci su zama muharibin. Mun gane bambancin wancan da wannan? Ma'ana sun cancanci su zama waɗanda ake yaƙa, tunda su ma sun yaƙi musulmi. Yace li'annahum bada'u bil udwan, domin su suka fara keta haddi da wuce iyaka da kuma kai hari ga musulmi. Na farko hana su fita ma daga gidansu, ko kuma kore su daga gidajen, hana su fita da dukiyoyinsu, a raba mutum da 'ya'yansa, a raba mutum da matarsa, kada su hijira tare don tsoron kar su zo su kafa daula su yaƙi kafirai. Yace fa haqqun lil muslimin, haƙƙi ne ga musulmi an yuqatiluhum, su yaƙe su, wa yusadiru amwaluhum, kuma su kwace dukiyoyinsu, duna ghairihim, banda wasu wanda ba su ba, ma'ana iya Qurayshawa. Min baqiyati mushrikil arab, ma'ana banda su sauran mushrikan larabawa, kar a taɓa su. Yanzu Qurayshawa ne aka yi mana hukunci, wannan shine marhala ta farko. Yana lissafa mana abubuwan da aka bine mataki-mataki kafin a zo ga game abin gaba ɗaya da yaƙi. Abu na biyu ko mataki na biyu, qitalu kulli man tamala'a ma'a mushrikil arab, ya kar duk mutumin da ya karkata ya goyi baya ya hada gwiwa da ya hada alliance tare da mushrikul arab wato daga cikin kai mushrikan larabawa duk wanda ya hadu ma'a quraishi tare da quraishawa wattahada ma'ahum ya hada kai tare da su ba an ce mana na farko quraishawa su kadai za a tsaya kansu ba aka kyale sauran larabawa wanda ba musulmi ba mushrikan a lokacin to amma sai aka mataki na biyu sai aka ce duk wanda aka samu cewa yana da alaka da su quraishawan ta bangaren ya yadda zai zo ya taimaka musu a yaki addinin musulunci to shi ma ya tashi daga me ghayr muharib muharib ya kuma me muharib shi ma yawo shine ma'ana shi ma za a sa shi a cikin wadanda za a yake su yace wa kadalika kullu man tafarrada bil i'tida'i ala al muslimin min ghayr quraish haka nan duk wanda ya waye shi kadai ma kawai ya yake musulmi a ko da ba daga cikin quraishawa bane to shi ma wannan wajibi a yake shi abu na uku ko mataki na uku qitalu man khala ya kardin mutumin da ya yaudara aw tahayyaza ko ya karkata ya koma gefen lil mushrikin mushrikai amma daga cikin wa min al yahudi daga yahudawa alladhina kana lahum aqdun wa mithaq ai mun san a baya mun ambata cewa yahudawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya alƙawari da su na zaman lafiya ko to a cikin yahudawa wannan da aka yi wannan alƙawari da su duk mutumin da ya karkata ya koma gefen quraishawa yace zai taimaka musu akan ya yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma ya shiga cikin wadanda za a yake su mun gane yawa wannan wa nabadhu mithaqahum kuma suka yi watsi da wannan alƙawari nasu a wa nabzu mithaqihim ilayhim ala sawa'i kuma ai watsi da alƙawarin nan nasu su zama a dawo daidai wa daida ma'ana a koma status quo yadda ake da kafin ayi yarjejeniya mun san me ake nufi da wannan shine wambiz ilayhim ala sawa'i abinda ake nufi da wannan shine ku dawo a yanayin da kuke da can babu alƙawari mun gane abin yawa ma'ana duk wanda aka yi alƙawari da shi cewa za a zauna lafiya da shi sai ya warware alƙawarin nan ya koma yake kokarin taimakawa kafiran Makka don a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a mayar masa alƙawarin sa a koma yadda ake da kafin alƙawari ma'ana a ce to shikenan alƙawarin da muka da kai yanzu ga takardun nan ayayya za ta magana ta kare yanzu ba zaman lafiya shine ma'anar wannan ala sawa'i shi kuma wannan lafazi ne da Allah madauki ya amfani da shi a cikin suratul anfal wanda asalin abin da ake nufi da shi yana ishara ne zuwa ga yadda in an yi alkawari da kafirai su yaudara suke sai su je su warware alkawarin ba tare da sanarwa ba mu kuma musulmi sai aka umarce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa in aka samu irin wannan yanayi to a mayar musu alkawarin su ya zama kuma alasawa ma'ana ba tare da munafinci ba a fito kuru-kuru a gaya musu to daga yau alkawari da muka yi da ku babu shi yanzu saboda musulunci bai yadda da munafinci ba ko kafirin ne kuka alkawari da shi na yarjejeniya to an hana kaka munafince shi ko ya yaudare ka shi ya yi maka munafinci ya kulla ya koma wani to yanzu ka koma gefe ka gaya masa cewa to kai alkawarin naka tun daga za ka dauki nauyin sa ba za a tafi daidai da shi ba to mu ma mun fasa kaga kada ka bar shi a zuciyarsa yana tsammanin cewa kai kana nan akan wancan alkawarin shine abinda ake nufi nabzul mithaqi ala sawa'i ka fito kuru-kuru ka ce musu to shikenan yanzu tsakaninmu da ku magana alƙawari ta tashi mun gane wannan yau karka je kai munafinci yayi tsammanin kana kan alƙawari kuma ka je kai wani abu da ya saba ma alƙawari din adalcin musulunci kenan shi yasa wani wanda ba musulmi ba yake cewa wallahi da a ce ina jin kun karanta la'alla jiya daga cikin nassoshin waɗanda suka karanta trust ta jiya Saturday Bala Muhammad da ya kawo maganganun wasu kafirai waɗanda suka yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ciki ya kawo George Bernard Shaw George Bernard Shaw abin da yake cewa da a ce kun ga a zamanin sa fa a 19th century ne 18 wani abu lokacin yake da rai yake cewa wato shugaban musulmin nan wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da za a same shi yanzu ya zama shine dictator na duniya ko ga bai ce amfani da democracy ba ko yawa da yayi maganin matsalolin duniya fiye da yadda wannan abin da ƙarya da ake ce ma democracy zai magani su abin da suke shi yasa dama su suka kirkiro waɗannan sunayen shi kansa sunan shugabancin a ce dictatorship theocracy shine abin nan shugabanci na addini shine ake cewa theo domin theo asalin ma'anar theo kalma ce ta Greek abin da suke nufi shine ubangiji yawa shugabancin mutane da sunan addini shi ake cewa theocracy to su suka fito da waɗannan sunayen dama aka sa musu ma'ana kar a yadda da shugabancin addini ba a so ya zama addini shi ke tafi da mutane sai dai a bar mutane su zo su yi shawara su za su ce ga dokar da suke so su ce wai suna son namiji a bar shi ya auri namiji wannan fushi ake nufi da wannan tsare-tsaren na rayuwar yanzu na democracy egalitarian society ba wata doka da za a sa kada uba ya yi wa ɗansa faɗa inda ya kai shekara 18 bai isa ya dake shi ba ko ya ce ya hana shi wani abu na aƙidar da ya zaɓa in ya hana shi an ba shi izinin ya kai ubansa kotu kuma kotu za ta ɗaure uba a kan cewa ya hana ɗansa 'yancin ɗan adam kun duba ku wannan wani irin tunani ne idan al'umma za su rayu wanda ya halicce su ba shi zai zaɓi abin da za su rayu ba dole a samu tashin hankali shi yasa ba a samu zaman lafiyar ba wannan abin da ake cewa democracy ya kasa maganin matsalar mutane su zauna lafiya saboda me ba a yarda da Allah a ciki ba yawa in ko da an yarda da Allah a cikin tsare-tsare za ka ga Allah mutaki zai tallafa wa mutane kuma za a samu zaman lafiya to shine Bernard Shaw yake faɗin cewa da a ce za a bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shugabancin duniya ya zama a matsayin dictator a irin sunan da suke faɗa ɗin yawa dictator shine shi zai faɗa abin da za a yi shi kaɗai shine shugaba shi kaɗai shi ake nufi da dictator shine har wannan sunan ai sun sako shi ne saboda mutane su kyamaci abu sai a ce sai a sa masa fassarar aka sa BBC su ba shi fassarar mulkin kama kariya saboda dole wannan ba zai ji daɗin lafazin ba ko ba haka ba ne yawa asali dama duk wasa ne da hankalin mutane yawa kalmomin za a yi amfani da su yadda za mu kyamaci abin da ba shi ake so ba amma da za a bari a bayyanar da adalcin musulunci da yadda hukuncin musulunci yake da sauki da adalci babu addinin da ya biya wanda ba musulmi ba yanci kakaf wallahi ilin musulunci yawa ka duba da duk mulkin da wasu suka yi wanda ba musulmi ba to babu wanda ake zalunta irin musulmi abinda ake ce ma intolerance din mun san intolerance ai da suke faɗi ko rashin haƙuri rashin juriyar zaman tare duk abinda aka yi ma ka tashi ka bazama ka ji abinda duk wannan an gan shi ne a shugabancin wasu addinai din a baya ya ba ku labarin Salahuddin Ayyubi lokacin da ya zo ya ci Palestine da yaƙi ya kwace Palestine ya kwace Baitul Maqdis daga hannun Kiristoci me yayi bayan an yi abinda ake ce ma yaƙin ya sunan shi ba Renaissance wannan yaƙin da Kiristoci suka yaƙi duniya baki ɗaya al-Hurubus Salibiyya yawa wannan yaƙin da Kiristoci suka yaƙi musulmin duniya baki ɗaya a lokacin nan a ƙarni na 11 farkonsa daga bayansa da aka zo aka samu Salahuddin Ayyubi su a lokacin da suka yi nasu yaƙin izini aka ba su duk garin da suka wuce ta kansa to da yaro ƙarami da mata da gurgu da namiji da mace kawai kowa a gani in dai mai la ilaha illallah ne a yanka shi a kashe shi kuma haka suka yi amma duk da haka musulunci bai mutu ba bai tsaya an ce an daina shi ba amma Salahuddin Ayyubi a lokacin da ya zo ya gama da daular Ubaidiyya ta Shi'a a Misra ya rusa ta bayan shekara 300 da ta yi domin su suka yi ta taimaka wa Kiristoci kada musuluncin gaske ya samu wuri bai samu nasara a kan Kiristoci ba sai da ya gama da Ubaidiyya da ya gama da wannan da ya zo amma ya samu damar da ya kafa mulkin ya kwace Palestine ta dawo hannun musulmi Baitul Maqdis ya dawo a cikin garin abinan Baitul Maqdis din a Qudus kenan ya kira shugabannin Kiristoci da shugabannin Yahuda duk sun dauka yanka su za a yi ya ce to za mu zauna da ku lafiya a wannan gari a lokacin nan kowa sai da wani ya nisa irin nisawar ashe abinda ake tsammani ba shi zai faru ba aka ba su dama su zauna lafiya su yi ibadarsu aka kira shugabannin addinansu aka ce to gashi na an ba ku izinin ku yi zaman ku a wannan gari lafiya ga musulmi ga kirista ga yahudi aka yi zaman lafiyar da ba a irinsa ba a tarihi saboda me musulmi ne suke shugabanci kuma su suka san adalci amma in ba wannan ba za ka ga cewa su waɗanda ba musulmi ba su san zancen adalci dangane da addinin musulunci ba yawa Allah maɗauki ya taimake mu da Allah mu ƙara ilimi mai ƙarfi akan yadda zamu maganin al'amura kuma mu ta'addu'a duk wanda yake san addinin musulunci Allah ta mike shi wanda kuma ke kokarin kauda addinin musulunci a bayan ƙasa Allah ya zama shine zai fara tafiya daga bayan ƙasar addinin musulunci kuma ya ƙara ƙarfi mataki na hudu mun yi shi ko mun gama na uku yace qitalu man bada'a bi adawati almuslimin yaqar duk mutumin da ya fara yaqar musulmi ya kai musu ya fara da adawa min ahli alkitabi daga cikin ahli alkitab ma'ana cikin ahli alkitabi duk mutumin da ya fara adawa da musulmi to shi ma a yaƙe shi isi kan nasara kamar kristoci amma su kuma hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sabirun har sai sun ba da jizya bisa kaskanci shine da hannunsu wa hum sabirun suna kan suna karkashin kaskanci ma'ana su yadda da shugabancin musulunci su zauna karkashin sa su ba da jizya sai a kyale su kuma za a ba su dama su ibada su ba komai yawa kaga wannan yana nuna musulunci ba wai manufar sa ita ce a kashe mutane ba tallan wannan aqidar ake mun tambaye ne asali ba kisan ake so ba shi kisan yana zuwa ne in ana yakin dan ya zama cewa a kyale musulunci ya zauna lafiya amma in musulunci na zaman sa lafiya to a kyale kowa ma ya bada jizya ya zauna lafiya shi ma jizya saboda akwai bukatar ya ji cewa dan alkula da shi ne zai bada wannan kudi da zai bayar ko kuma abin da aka dora masa amma asali musulunci shi so yake a bar kowa da ransa kafiri a bashi da ransa saboda me yaga hasken musulunci yaga kyan halin musulmi shi ma zai ce la ilaha illallah ya zama tare da musulmi domin musulunci shi ba addinin wata kabila guda ɗaya bane ba na Hausawa bane ba na Yarbawa bane ba na Inyamurai bane na wanda ya kama shi ne duk mutumin da yace la ilaha illallah to ko a ina yake a bangon duniya dan uwanka ne daga lokacin da yake faɗi wannan kalma din kuma wannan abin shine waɗanda ba musulmi ba suka fahimta shi yasa ake ta waɗannan abubuwan da za a bata sunan musulunci kuma dan a kan gare waɗanda suke jahilai daga fahimtar musulunci ana bashi sunan da ba shine sunansa ba yace hatta yawa nabiyar mataki alkaffu amman dakhala fil islam akame hannu daga duk mutumin da ya shiga musulunci mushrikan kana aw yahudiyan aw nasraniyan sawa'un yana cikin mushrikai ne masu bautar gumaka ko ba yahudi ne shi ko kuma kirista ne shi duk mutumin da ya kame hannunsa baya yaƙar musulmi to shikenan a kyale shi kar a kashe shi shine wannan ita wannan shi ma marhala ce mataki ne da aka yi ta a wancan lokaci din kuma ka'ida ce ma'ana abin da ke nufi anan kada ya zama cewa musulmi su dau matakin in aka ce ma ana yaƙi to ya zama cewa kawai ka'ida shine duk inda aka ga wanda ba musulmi ba a kashe shi a duk wanda yake yaƙi a yaƙe shi wanda baya yaƙi ba wanda bai yaƙi musulmi ba sai a kyale shi wannan shi ma kun ga sifa ce ta adalci daga musulmi aw ghayr dalika ko kuma wani ma wanda ba waɗannan ba yace fala yuta'arradu li nafsihi bada'atin kari rayuwarsa ba wa malihi ko dukiyarsa illa bi haqqil islam sai da haƙi ne musulunci yawa sai ya saba wani abu daga cikin dokar addinin musulunci wa hisabuhu ala Allah hisabinsa kuma yana ga Allah Allah zai masa hisabi gurgurdan abin da ke zuciyarsa Allah ƙara mana adalci yace walamma nazala al-idhnu bil qitali yayin da idhni ya sauka na cewa ayi yaki ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yabsuta saytaratahu ala at-tariq ar-ra'is sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa ya kamata ya sa karfinsa mulkinsa da ikonsa ma'ana shugaban waɗannan wurare su zama karkashin shugabancinsa shi ne ma'ana yabsuta saytaratahu ya watsa ya kuma budada ikonsa da mulkinsa ala tariqin ra'is akan babbar hanyar nan allazi tasluquhu quraish wadda quraishawa suke bi min makkata daga makka ila sham zuwa sham fi tijaratihim wajen kasuwancinsu mun fahimci wannan yau tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi izinin yin yaki to yaki kafin a yi shi ai mataki ake dauka sai a yi bincike sai a yi dirasa da aka ce a yi yaƙi ba kawai tashi za a yi buru sai a tafi babu plan ba daga cikin plan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka zai shi ne ya yi waɗannan ya ɗauki wani plan guda biyu ko mataki guda biyu al'ula plan na farko aqdu mu'ahadati hilfi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulla alƙawarin hadin kai shine hilf na zaman lafiya au adam al-i'tida ko kuma alqawarin rashin kai wa juna hayi ma alqaba'il allati kanat mujawiratan li hadha at-tariq tare da kabilun da suke makautakar wannan hanya da Qurayshawa din suke bi tunda ai hanya ce tunda ku hanya ce akwai kabilu da Larabawa da suke zaune a garuruwan da suke kan hanya au kanat taqtulu ma baina hadha at-tariq wa ma baina al-madina ko kuma kabilun da suke zaune akan tsakanin wato wannan hanyar da kuma Madina ma'ana akwai kaumuka tsakanin Madina da inda hanyar da Qurayshawa suke bi abinda nake ku kalli abin a misalin sa misali ga Madina anan garin Madina akwai hanyar Yambo kuma da take gefen garin wanda ta nan ne Qurayshawa in za su tafi Sham Sham din nan a arewaci take arewacin ina arewacin Madina misali a sinan ne Madina inda teburin nan yake to kuma a hagu inda kudu take dama a nan Makka take Sham kuma tana nan arewa kaga idan mutanen Makka za su kasuwanci ba su da wata hanya sai sun zo sun wuce ta kusa da Madinan nan to hanyar da suke bi akwai gari da za ku ji ana ce masa Yambo daga gaba yammacin Madina yake yawa yammaci kuma yammacin kudanci haka to daidai da wannan wuri hanyar da Qurayshawa suke bi a nan take to akwai kabilu da suke zaune tsakanin nan garin Madina da waccan hanya din mun gane akwai kuma kabilu da suke zaune a jende suke makotakar hanya tun daga area Makka har zuwa nan din to waɗancan su ne na farko su ne waɗannan kabilun da su ne mujawiratan li tariq wanda suke zaune kusa da hanya sannan kuma wannan ana nufin kabilun da suke tsakanin Madina da aje a samu hanya din wajen Yambo mun fahimci abin to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki alƙawari na yarjejeniyar zaman lafiya da waɗannan mutane ku duba ku ga hikima ta shugaba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi iya shugabanci ana ba shi izinin wannan sai hango cewa ba fa haka kawai ake abubuwan nan ba tunda yanzu idan Qurayshawa suna so su yaki mutane a Madina in suka ci suka riga mu suka karbe ra'ayin waɗannan ƙauyawan da suke kan hanya waye zai cutu musulmi ne ko ba haka ba to dan haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to abinda za a yi shine a fara kulla yarjejeniyar zaman lafiya da waɗannan kabilu da suke kan hanya sai ya zama duk inda za a samu Qurayshawa nasu biyo su bi hanya za su samu abokan zaman lafiya musulmi ne sawa'un sun musulunta ko ba su musulunta ba kaga zai wahala a amfani da su wajen cutar da musulmi wannan dabara sai ba karama ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abun nufi yace wa qad aqada sallallahu alaihi wasallam mu'ahadatan ma'a juhayna ya kulli alqawri tare da kabilar juhayna zamu ji ana cewa wasu kabilu ana cewa wane ne aljuhani ko to kabilar juhayna daga nan ne abin nan ita ce kabilar su qabla al-akhdh ko قبل الاخذ في النشاط العسكري كافن يفار ايوكانسا لا ياقي في العسكري ابن ده yake ya shafi yaki da sojanci kafin a fara duk wani abu da yake yake da alaka da yaki practical yaki shine an-nashat al-askari to sai da ya kulla alqawri da juhayna juhayna kuma babbar kabila ce har zuwa yanzu a area madina suna cikin manyan kabilu masu tasiri وكانت مساكنهم على ثلاث مراحل من المدينه كما ابنن جداجن سو inda suke zaune kaman marhala uku ne tsakanin su da Madina wato masafa da take tsakanin su da Madina kama aqada mu'ahadatin ukhra athna'a dawriyatihi al-askariyah kama yadai ba iya juhainan ba ya kulla wasu mu'ahadatin wato wasu alƙawarin zaman lafiya din daban asna a lokacin da yake dawriyatihi al-askariyah patrol insa na soja dan ya aika sahabbai a rika patrol shine dawriya nan ce dawriya ana nufin patrol a rika dubawa nan ajidan a ga me ake ciki wannan yanayi ake ciki wasa yati likruha ambatan wannan kuma zai zo nan gaba khutta ta biyu athaniya shine irsalul bu'uthi wahidatan tilu al-ukhra aiko da wato rundina ko kungiya ayi aiki na wata kungiya ta sahabbai shine bu'uf a tada wasu kungiya mutum biyu uku hudu biyar zuwa goma a tare da su a ce su je su yi wani abu ila hada tariqa su je hanyar nan su rika dubawa wannan hanyar ne ba wata hanya da Quraysh ma suke bi da za su wuce su je Sham sai ta hanyar ta to kullun sai ta zama karkashin kulawar suwa musulmi dan azuba ido a ga cewa me zai kai ya kawo kada waɗannan mutane su ko su kulla alƙawari irin wannan da wasu mutanen daban sakamakon waɗannan da aka kulla din su warware ko makamancin wannan ko kuma a ce sun fara kawo makami suna girkewa a wurin ko makamancin wannan duk da dai ba irin makaman yanzu bane suke da su a wancan lokaci to wannan shine abubuwan da bi to nan mu karanta wannan na gaba kafin mu kai kan saraya din ko yace al-ghazawat was-saraya qabla badr in an ce ghazwa ghazawat da Allah wanda suke kwanta suna baccin nan su tashi su tafi gida sun gaji ko yawa in an ce ghazwa ana nufin yaqi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita aka tafi tare da shi sawa'un yayi yaki da hannunsa ko bai yaki ba shi yake ce maghazwa yawa in kuma zama yayi a gida ya tura sahabbai suka je suka yi aka dawo sunan sa me sariya yawa to nan in an ce al-ghazawat jam'in ghazwa ne saraya kuma jam'in sariya yawa to ga irin abin da ya gudana tun wannan kuma amma wat abubuwan da suka gudana kafin yakin badar dan annabi mana yakin badar ba shine farko ba akwai wasu abubuwan a tarihi duk abin da muka fi sani ana cewa yakin badar shine yakin farko ko ba haka ba to badar al-kubra ake gaya mana akwai badar karama da akai yawa sawa'un an yi yaki ko ba a yi yaki ba indai an fita sunan sa gazuwa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki in kuma an fita ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan sa sariya sawa'un akwai an yi yaki ko ba a yi ba shi ba yawa ashe akwai abubuwan da duk da ana kiran gazuwa din yaki haka muke cewa ko a fassarar Hausa yawa amma dai kuma in kiranta a abin nan ilmance ana nufin fita fita inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan ta gazuwa fita in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan ta sariya sawa'un an yi yaki ko ba a yi yaki ba yawa to shine sai shi ga waɗannan waɗanda aka yi a kafin yakin badar yace wani tanfidi hatayni khuttatayni domin zartar da wannan plan da tsari da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bada'a bitaharrukat al-askariya annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara motsi motsi da kai kawo na soja fi'lan a aikace ba'da nuzulil izni bil qitali bayan saukar izini da yazo daga alqur'ani da yazo daga Allah subhanahu wa ta'ala dangane da cewa an bada izinin ayyaki wa kanat ashbaha bid dawliyat al-istitla'iyya wannan fitar da ake yi na yakin ba wai duka ake ko hari akai wasu mutane ba amma dai ana fita ne da shiri da makami sosai yawa in annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita sunan sa gazuwa ko a fita da makami kamar za yakin za a tafi to kawai ta shine shi yasa amma ba yaki akai ba shi yasa yace wa kanat ashbaha bid dawriyat al-istitla'iyya kaman patron ne kawai na ganin me yake zuwa ya dawo shine istitla'i istitla'i shine ka leka ka hango me ake a nan guri yawa kai shiri da yaki wa kana al-matlub min hakama asharna kamar yadda muka nuna a baya manufar abinda ake so a cikin waɗannan abubuwa shine ga su na farko al-istikshaf ayi bincike a gano wata'arrufi dan asan ala turqi muhitati bil madina asan hanyoyin da suke zagaye da madina baki daya kaga wannan amfanin sa kenan a ji madinan gaba daya a ga hanyoyin da suka zagaye madina banda waccan babbar ta hanyar yambo da aka sani shin akwai wata hanyar da mutanen nan za su iya rabuwa da wannan babbar da aka sani su zagaye su bota to shine ake fita a gano duk wata hanya da ta zagaye madina kuma wace hanya ce zai iya yiwuwa a biyo ta a shigo garin madina ko a kawo hari kaga wannan fitar ashe tana da amfani dan a san ta inda za a biyo muku ko ba ta inda za ku iya kaiwa kare kanku yasu wal masalik al muaddiya ila makka da kuma hanyoyin da suke kaiwa zuwa makka duk a san su akwai wata hanya da za ta kai mutum makka banda wancan babba da aka sani abu na biyu aqbul muahadat ma al qaba'il wannan fitar da ake yi kaga dai wannan yana nuna mana fitar da aka yi dan waɗannan abubuwan ne ayi bincike a gano halin da ake ciki sannan kuma a kullu yarjejeniya ma al qaba'il lati masakinuha ala hadhihi turuq kuma a kulla a yarjejeniya da kabilun da gidajensu suke kan waɗannan hanyoyi kamar da aka ambata. Abu na uku, ish'aru mushriki Yathriba wa yahudiha wa yahudiha wa arabil badiyati ad-daribina hawlaha. A isar da sako shine ish'ari, a ilmantar, a sanar da mushrikan Yathriba wato mutanen Madina waɗanda ba su musulunta ba, a sanar da su hakanan da Yahudawan Madina da kuma kabilun Larabawan ƙauye shine albadiya waɗanda suke badawa da suke zaune a ƙauyukan da suke kewaye da Madina, ad-daribina hawlaha waɗanda suke zaune a kewayen Madina, bi annal muslimin, a sanar da su cewa musulmi fa aqwiya'u suna da ƙarfi. Ka san idan ka zo na shiru ba irin wannan abin a wancan lokacin, tunda dama mutane ne an koro su daga garin su ko an hana su ma kasuwancin su, ba su bangaren su yaki ba, an fahimci wannan, kowa zai iya sanar cewa a'a shi mutanen fa ba su da komai, muka tashi lankwame su ma lokaci guda zamu lankwame su, kawai kyale su muka yi. To amma idan aka tashi ana wannan zagayeniyar na trainin na sojin sauransu, zai nuna musu cewa a'a abin fa ba haka yake ba, shine ma'ana wa annahum takhallasu min dha'fihim alqadim, kuma sai sun rabu fa da raunin su wannan da daddan raunin da suke da shi, to sun rabu da shi, shine takhallasu, sun watsi da shi, yanzu sun fita sun kubuta daga wannan rauni din. Abu na hudu, inzaru quraishin uqba taishiha, gargadi ga Qurayshawa na mummunan sakamakon rashin tsarin da suke. Taishi shine yin abu ba tsari, yawwa, da fita har da fita hanya ta daidai, shine taishi. Uqba kuma sakamako, ma'ana a ilmantar da Qurayshawa to fa akwai mummunan sakamako da zai same ku saboda rashin tsarin da kuke, ma'ana farda da rashin hankali da kuke yi, zage zage da kai hari daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci. Damme hatta tufiqa an ghayyiha, dan su fadaka daga karkatan nan tasu da batan da suke kai, allazi la yazalu yatawaghalu fi a'maqiha, wanda baya gushewa yana ƙara zurfafawa yana shiga cikin zurfin zuciyarsu, da tawaggul shi abu ya ƙara shiga ciki, a'maq kuma zurfi, yawwa, ma'ana wani rashin hankali da karkacewa da har yanzu yana ƙara musu dagawa su waɗannan Qurayshawa. To a ilmantar da su akwai sakamako kuma marar kyau da zai same su idan har suka ci gaba da wannan abu. Wa annaha tash'uru, kuma dan la'alla wataƙila, shine allaha, Allah ma'anarta la'alla, yawwa, la'allaha tash'uru bi tafaqumil khatar, ana yin wannan kuma har yanzu gargadin dan wataƙila su Qurayshawa tash'uru za su ji bi tafaqumil khatar, yadda wannan hadarin ya girma da yawa, shine tafaqum, in ce tafaqam al'amru abu ya girmama ya wuce yadda ake tsammani, al-iqtisadiha, yadda wannan hadarin wannan abu akan tattalin arzikinta, wa asbabi ma'ayishiha, da kuma sabubban rayuwarta, fatajnah ila silmi, sai ta zama cewa in sun ga wannan abu mummuna da zai iya aukuwa in sun shiga yaki, to sai su hakura su dawo zuwa ga wato zaman lafiya, shine fatajna, sai su karkata zuwa zaman lafiya, wa tamtani an iradatu qitalil muslimin, su hanu daga manufarsu da nufinsu da niyyarsu ta yakar musulmi, fi uqul darihim, a ƙwaryar gidansu, ma'ana wannan kokarin da Qurayshawa suke nasu ce su zo su yaki musulmi a ƙwaryar gidansu, to sai ya zama cewa sun fasa saboda wannan gargadi da suka ga ana yi, shine uqul darihim, nan ana nufin ƙwaryar gidan musulmi, ma'ana asalin gidan musulmi, wa an sadd an sabilillah, kuma su hanu daga kangewa daga hanyar Allah da suke yi, wa anta azibil mustad'afin, da kuma azabtar da waɗanda suka rauna da suka kasa yin hijira, minal mu'minin, fi makka, daga cikin mu'minai wanda suke zaune a makka, kun san har annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira, akwai waɗanda su raunin su yayi yawa ba su iya hijira ba suna can a makka, kuma waɗannan mutane suna ta azabtar da su, ai mun yi magana su a baya ko lokacin hijira, yawa, yace hatta yasiral muslimuna ahraran, hadda ya zama cewa musulmi sun zama yantattu, fi iblahi risalatillahi, wajen isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala, suna da yanci ba mai hana su isar da sako, domin dama babu abinda ake ce ma asaddu an sabilillahi, irin ne a hana musulmi ilmantar da mutane hasken musulunci, wannan shi ne ake nufi da saddi an sabilillah, a kange mutane a hana su saurari musulunci,
wannan kuma wata dabara ce tsohuwa wanda har zuwa yau gashi ana ta amfani da ita duk hanyar da musulmi za su yada addinin su waɗanda ba musulmi ba su ji shi to waɗanda ba musulmin nan ba manyan su ba sa san wannan abu yanzu me yake gudana duk wannan abubuwan da ake tayyawa musulmi a zamanin yanzu ai film da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam da nuna shi da irin wannan sura ko ai cartoon ko ai taya da sunan musulmi sune yan ta'adda yan tashin hankali duk manufasar meye dan wanda bai musulunta ba ya tsorace ce kai ashe musuluncin nan mai tashin hankali ne to amma da yake Allah shine Allah kuma shi ya halicci mutane wannan zukatan da suke cikin tsakanin kirjin mutane duk shi ya halicce su shi ya sanya da dan adam ke tunani kuma shi ke juya zukatar a tsakanin yatsun sa kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari sai kaga in akai wannan plan din irin wannan sai kaga sakamakon ya zo ya zama ba haka ba ko ba haka bane shi yasa ya kamata musulmi su fahimci mu fahimci cewa ita hanyar in an mana wani abu mu ta da hankali wala ba taimakon mu take ba ta fito mu kawo musu kuma ji wani abu in haka wani abu muka ta da hankali ta fito mu kawo musu haka suke so mu ta da hankalinmu ɗayan musu kone kone a bi su a karkashe amma in aka zauna ko sun yi wani abu a saurara mu ma mu dauki mataki na rubuce rubuce ba zagi ba cin mutunci amma a bayyana gaskiya kuma a je a yayyada ta to su Allah subhanahu wataala ya sa dama can an danne su a tunani duk wannan yancin da kuke ji ana cewa suna da shi yanci ne fa kawai na a ba wa mutum dama ya yi abin da yake so a rayuwarsa ya yi zine da yake so ya liwaɗi ya yi abin da ya ga dama shi kenan ya sha giya sai ya manta ma me ya kamata a yi don haka hatta yadda ake shugabantar su ɗin ba duka suka sani ba mun fahimci wannan wayewar da muke gani yana da kyau wallahi ƴan uwa shi yasa amfanin yawan karance karance da mutum in ya fita waje kansa zai ƙara wayewa amma mutum yana da wani a gida buɗe ɗin nan bai san komai da ake a wani gu ba wallahi shi yasa fahimtar mutane take zama wata iri har in an ga ana gaya maka wani abu sai kai tsammani wani abu ne ba ku wayewa nan da ake ce ma wayewa ta harkar ko siyasa da sanin shugabanci kafin ka samu wayewa irin tamu ta nan da wahala mun fahimci abu ne ke nufi da wayewar wayewa ta hanyar sa bakin kowa ya sa baki akan harkar siyasa wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan a nan ne yanzu ka ga mutum yana gonarsa in dai bahaushe ne za ka ga da rediyo yana jin BBC za ka tambaye shi shugaban South Africa ya gaya maka ko za ka tambaye shugaban ina ne zai gaya maka ya san abubuwan da ake to wannan wayewar tana da nata amfanin tana da nata rashin amfani su waɗannan turawan da kuke gani a kan irin wannan abin ba su da shi ba su da irin wannan wayewar da wasu suke da ita mu galibi ana amfani da wannan don kar mu zauna lafiya ta nemi na amfani don kullum tsakaninmu da junanmu sai zage-zage ba za mu zauna mu bi mu samu kishin ƙasar mu zauna lafiya da junanmu shugaba a bashi haƙƙinsa shugaban shi ma ya bada haƙƙi a yi adalci ga juna duk in ana irin wannan zage-zagen juna ba a ganin mutunci juna ba yadda za a same shi mun fahimci abin yawa su a can gunsu wani ma bai san yadda ake shugabantarsa ba wata na akwai labarin da ina jin na taɓa baku shi ya kai shekara 12 wannan lokaci ne aka sami John Major prime minister a binnan a Ingila ko ɗan shekarun ai sun kai 10 wani abu ko yawa akwai lokacin da ya kai wata ziyara America sai nake karantawa a jarida irin hira din nan in shugaban wata ƙasa zai kai ziyara wata ƙasa ai akan bi mutanen garin a hira da su a tambaye su yaya me ra'ayinka akan alaƙar ƙasa kaza da ƙasa kaza to sai ɗan jaridin sai yake bin mutane a America fa yana tambayar su da me ra'ayinka yau ga John Major prime minister Britania zai zo ziyara nan America me kake gani sai aka tambayi wani sai yake cewa ina ne Ingila wai ina ne Ingila sai aka ce kai yanzu baka san Britania ba sai aka yi ta wasafi aka yi ta siffanta masa sai ce oho kasan nan da mace take mulkin su wannan ordinary American haka tunaninsa yake don haka ba su da wayewa sai abin da ake gaya musu a talabijin ɗin ƙasashensu shi yasa duk lokacin da suka samu damar da za su samu rubuce-rubuce a kan musulunci da bayani mai natsuwa za ka ga adadin da ke musulunta Allah ne kawai san shi don haka shi babban abin da mutane kamata su fahimta wannan yakin da ake mana mu mai da shi kamar da nake fada ran nan mu mai da shi mu ma intellectual yaki a yaki kwakwalen mu mu ma yaki kwakwalen su an yi rubuce rubuce a riga aikawa a harba internet din nan da menene ta nan zamu yi abin da zamu yawa akwai wasu daga cikin Larabawa sun yi kokari a wannan fagen sosai sun yi rubuce rubuce da dama masu karfi wajen da'awa kuma aka fassara su zuwa turanci wallahi tasirin su ga America Allah ne kawai ya sani har lokacin da aka yi abin da aka yi nan 11 September 2001 kenan yau shekara 12 kenan 11 kai ko har lokacin da aka yi wannan abin fa daga 11 September kafin shekarar ta kare ta 2001 din an sami a America kawai wajen mutum 25,000 suka musulunta sakamakon wannan abin su in ana hayaniya to bincike suke wai me ja wannan rikicin ne wasu waye musulmin nan ne me suke so su yi mana to a lokacin kuma sai su fara karatu to in akwai material din da za a karanta to anan za mu samu kansu amma in aka zauna suna son mu shiga tashin hankali ne to in muka fahimci wannan mu koma gefe kar mu tashin hankali duk wanda yake son ya kawo rikici ko ya amfani da zanga-zanga ai tashin hankali ko masu wannan sabon mabaman da me duk amfani suke musu wallahi ba magana ce ta taimaka wa addini ba babu ɗaya daga cikin su da ya taimaka wa addini da wani abu ku duba ku ga halin da muke ciki yanzu wuraren mu ana neman a mai da su wurin da kowa yake tsorata saboda an yi amfani da wani irin tunanin a sa mana ba mu da zaman lafiya don haka ba ci gaban tattalin arziki ba kaza ba investment ba wanda zai zo ya kawo mana wani abu wannan suwa suka ci baya mu ne muka ci baya babu wani abu da za a samu na alheri ga addinin musulunci in aka ce ta hanyar tashe-tashen hankula ne musamman a lokacin da mu din ba mu da tsari ko muna da tsari tunda ku ba mu da tsari to mu nemi mu zauna lafiya yafi mana amfani fiye da a ce a sami abin da ba zaman lafiya ba Allah ya samu fahimta Allah ya kara mana imani ina ga mu tsaya anan sai mu tashi insha Allah kan ambatan ɗaiɗaiku wato sunayen fitar da aka yi kowace fita sawa'un gazuwa sunanta sariya sunanta za mu yi to musa alama la'alla ƙila sai bayan haji za mu samu ci gaba da darasin don la'alla kafin satin ya zagayo ƙila insha Allahu za mu yi tafiyar in Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara yawwa sai ya zama cewa bayan hajjin za mu ɗora a kan wannan wuri in kuma tafiya tana ba a tafi ba shi kenan insha Allahu sai ya zama za mu ɗora yadda aka saba Allah ya sarra al'amura Allah ya taimake addinin musulunci da musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana basira ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu damar amfani da ilimin namu akwai limamin wannan masallaci mallam awwal ba shi da lafiya yana roƙon addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya Allah kuma ya sare masa al'amuransa Allah sa kafara ce kuma in uwa a taimaka a duba shi insha Allah sannan akwai jana'iza da malami sai a sanar ban sani ba ko kai zaka sanar na manta ta malam Idris ko eh dole ban sani ya rasu kuma za a yi jana'iza sau baka fadi karfe ne bismillah assalamu alaikum jana'iza ce a kargo